أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من جدل غوديا الله سبحانه وتعالى kowa mai komi wanda cikin ikonsa da ya dasa ya kaddara yawarmu zuwa wannan yammaci, kuma ya ba mu ikon halatta wannan darasi mai albarka da muke gabatarwa na tafsirin alqur'ani mai tsarki a daidai wannan lokacin. A yau muna ladi 12 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1447 wanda ya daidai da 1 ga watan uku miladiya 2026. Jiya mun karkare karatu wato a cikin suratu Zumar, mun je karshe. Yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi farkon suratul mu'min wato suratul Ghafir. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gaza mana cikin abinda za mu karanta da abinda kuma za mu bayani. Allahumma bismillah.
A'udzu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
وين يا نيسا؟ أبننا كي يا نيسا مايكروفون.
سورة المؤمنين بقيت معايا 84 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم.
Wannan sura ana kiranta suratul mu'min, wasu malamai suna kiranta suratul ghafir, duk sunanta ne suratul ghafir ko suratul mu'min, saboda dukkan wayannan an ambace su wato a cikin wannan sura. Wannan sura ita ce sura ta 40 a cikin jerin surorin alqur'ani in ka dauko kirge daga sama, wato suratul mu'min ita ce ta 40. Wannan sura a Makka aka saukar da ita gaba ɗayanta, babu sabanin malamai, da waɗansu malaman suna cewa akwai ayoyi guda biyu, wato waɗannan na Madina ne. Fadin Allah a ladina jadununa da wannan aya da wadda take gaba da ita. Wannan sura amma a jerin saukar alqur'ani, a jerin saukar su da Allah ya saukar da su, wannan sura suratul Ghafir wato ita ce sura ta 60. A jerin su da aka sa su alqur'ani ita ce ta 40 a kirge, amma a wajen sauka kuma wato ita ce sura ta 60. Ta sauka bayan suratul Zumar amma kafin suratul Fussilat. Wannan sura tana da ayoyi 85 wato a gurin malaman Sham da malaman Kufa, amma malaman Makka da Madina su a kirgen su ayoyin ta 84 ne. Kuma har yanzu malaman Basra su kuma suka ce ayoyinta 82 ne. Wannan sura wato ana kiranta kamar da na faɗa da suratul mu'min, saboda fadin Ubangiji wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna. Wannan sura suratul mu'min ana kuma kiranta da suratul taun, saboda wato ta bude da fadan wato wannan suna na alqaul da Allah ya siffanta kansa da cewa shi mai kyauta ne, mai ni'imtawa ne, kamar da shi ma wannan sunan ya zo a cikin wannan sura. Fadin Allah ghafirudz dhanbi wa qabilut tawbi shadidu iqabi dhitaul. Alqaul ana kiranta suratul taul. Sannan malam yake cewa ka sani ya zo a hadisi falalar surorin Hamim, ana ce musu Hawamim, surori da suka fara da Hamim Hamim Hamim, kuma wannan suratul Ghafir ita ce ta bude su, daga kanta aka fara Hamim Hamim. Yana daga cikin falalar irin wa'annan surori, hadisai sun zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawa. Cikin hadisan akwai fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam al-Hawamim dibajin Qur'an, wato Hamim Hamim wato dibaje ne na alqur'ani. Dibaje wato zababbiyar tufa ce daga cikin suturu wanda masu hali wato suke sakawa. kenan a cikin suturu dibaji shine wato sutura mai tsada kamar kace a cikin surorin alqur'ani hamim ita ce dibaji yana daga cikin falalan surorin hawamim manzon Allah yana fada li kulli shay'in thamara kowane abu yana da abu mai dadi na dasa wa inna thamaratul qur'ani zawatu hamim saboda haka abin dasa da alqur'ani sune surori waɗanda suka bude da hamim hamim manzon Allah yana fada wani hadisi kunna rawdatul hisam su dausayi ne wanda yake mai kyau muktasibatun mutajawiratun dausayi mai kaka'a wato mai ni'ima man ahabba an yarta'a fi riyadil janna duk wanda yake so yayi kalace yayi kiwo a cikin dausayin aljanna falyaqra alhawamim ya karanta surori masu hemim hemim yana daga cikin falalansu manzon Allah yake cewa wato masal hawamim fi alqur'ani kama sallin hebreti fi thiyabi wato misalin hamim a cikin alqur'ani wato misalin hebrid ne wato a cikin tufafi tufa mai tsada haka na a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kulli shay'in lubab komi yana da wato hankalinsa wal bab alqur'an alhawamim amma lubab na alqur'ani wato shine hawamim yana daga cikin falala har yanzu manzo Allah ya ce alhawamim sab'un wato surori da suka bude da hemim hemim su su bakwai ne yake cewa alhawamim sab'un hemim hemim su su bakwai ne wa abwabun nari sab'un kofofin shiga gidan wuta ma guda bakwai ne wayannan surori hamim hamim su bakwai ne kofofin shiga gidan wuta su bakwai ne yake cewa akwai jahannama akwai hutama akwai laza akwai sa'ir akwai saqara akwai hawiya akwai jahim yace fa kullu hamim taqifu yawmal qiyamati ala babi min hadhihi al-abwab kowace sura ta hamim daya ranan al-qiyama tana tsayawa a kofar daya daga cikin wadannan wuta guda bakwai fataqulu sai ce la yadkhulu an-nar man kana yu'minu bi wa yaqra'uni duk wanda ya imani da ni kuma yake karanta ni to ba zai shiga ta kofofin wayannan wuta ba saboda haka kamar kace hamim suna daga cikin surori da manzon Allah ya ce suna ceton mutum za su tsaya su tare kofar wuta wato za su ceci wanda zai shiga wato ta kofa ɗaya daga cikin wayannan kofofi guda bakwai wannan surori hawamim suna da falaloli masu yawan gaske ubangiji yake cewa bismillahir rahmanir rahim hamim Allahu a'lamu bi muradihi bidhalik wayannan kulaman bakake mun yi ta bayanin su a baya tun daga alif lam mim zuwa alif lam mim sad har zuwa sad har kuma yanzu da muka bude hamim dukkan wayannan bakake manzon Allah bai fassara su ba Allah bai yi bayanin su ba duk da malamai mun yi ta fada sun yi ta kokari su ba su fassara amma malamai suka ce abin da yafi kubuta a mutum ya ce Allah shi ya san fassara su tun da manzon Allah bai fassara su ba sahabbansa ba su fassara ba to neman kakalo musu fassara ma wannan gudun shiga wato neman shiga rikici ne saboda haka in ka zo da malamai wanda suka kuta suka fada kai baka fada shine hamim Allahu a'lamu bi muradihi bidhalik Allah shi ya san abin da yake nufi wato da wannan kalmomi kuraman bakake hamim tanzilul kitabi wato wannan alqur'ani abin saukarwa ne min Allah daga Allah al-aziz wanda yake wato mabuwayi a cikin mulkin sa al-alimi masani wato da halittar sa gafirin zambi
gafirin zambi wa qabilin tawbi shadidul iqabi zin dawul la ilaha illa hu ilayhi al-masir
kamar yadda muka fada fadin Allah Allahu wahdahu wato mai tafsiri Allahu alam bi muradihi bihi Allah shi yafi sanin me yake nufi da wayannan kalmomi malam yake cewa takaddama mun yi bayani a baya anna hadhihi alqaul irin wannan magana kace Allahu alam bi muradihi Allah shi yafi sanin fasarar wadannan kuraman bakake yake cewa fi misli hadha irin wayannan wurare wato aslam shi yafi kubuta wakila wasu malama suka ce ismun min asma'illahi ta'ala ai wayannan suna ne daga cikin sunan nakin Allah he ha da mim din wai suna ne daga cikin sunan nakin Allah wasu suka ce mafatihu kaza'inuhu wai makullan taskar Allah ne wakilin wasu kace ismullahi alazam ne sunan Allah ne mai girma wanda in ka roke shi da su wato ba yake amsawa wakila wasu malamai suka ce mafatihu sura a wayannan makullan farkon sura ne bisa al'adan alqur'ani Allah yana amfani da su wajen bude sura wasu suka ce kullu harfin minhu yashiru ila kulli ismin min asma'ihi ta'ala mabda'un bidhalikal harf suka ce in dai kaji an kira an bude alqur'ani da irin wayannan surori da irin wayannan kuramin bakake huruful hijaiyya to wayannan kowane harafi yana nufin sunan Allah ne wanda ya fara da wannan harafin sunan Allah da ya fara da wannan harafin yake cewa wato falha ibtahu ismuhu hamid wannan ha dinnan wai ya bude sunan Allah ne alhamidu abin godiya wa halim wa hakim ko kuma halim mai hakuri ko hakim mai hikima saboda haka wannan ha'un din yana nufin sunan Allah ne wa haka za haka nan dai suka ce wal mim mim din nan kuma wato iftitahu ismu shi ma ya bude sunan Allah ne malik mamallaki ko kuma majid mai girma ko mannan mai baiwa to diddai wa'annan wato su dai malamai su suka yi kokarin kakalo wannan amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fassara haka ba sahabbansa ba su fassara ba shi yasa aka ce yafi kokuta kai mai tafsiri in ka zo kan irin wayannan kuraman bakajen sai ka ce walla Allahu a'lamu bi muradihi bihi Allah shi ya san abin da yake nufi da wadannan dan su malaman suka ce Allah ya danya gajiyar da larabawa ne da yake gwanayen magana da larabci ne sai aka zo da kurman bakake dan a dauke hankalin su wato dan a kada musu hankali domin ba za su iya sanin fassarar wayannan bakaken ba saboda wato mu'jiza irin na alqur'ani an rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa anna arabiyan sa'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam wata rana wani balaraban kauye ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam wato ma hamim menene ma'anar hamim fa inna la na'rifuha fi lisanina yace mu larabawa ne mu ba mu san wannan kalmomi a cikin harshen mu ba kuma musamman ma larabawan kauye wannan shi yake sa su larabawa a da suke daukan ƴaƴan su su kai kauye arene su domin yaran su gwanince da harshe domin yana daga cikin babban abin alfaharin su shine wato mutun ya gwanince wato a wajen zube da harshen larabci shine ya iya sajjala magana da kuma wato zai zo ya gabatar da ita cikin jama'a ta yadda kuma wato za a samu karancin cin gyara a cikin magana da yake mutane da sun tashi a zamani na waka zamani wato na iya magana to shi yasa kowa ba zai bar kansa ya rayu a gari ba saboda gari yana lalace yaron yaro saboda mu'amala da baki yaro zai rika daukan wato yaran baki har halcin sa sai ya rikici amma in kana so ka ji tataccen yare to ka tafi kauye ko wani irin yare ne ka tafi kauye in ka je kauye nan ne yaro zai koyi yare asalin madarar yaran zai koya saboda haka duk wanda ya koyi yare a kauye to zaka samu wato ya fi gwanin cewa a cikin yare to shi yasa shi wannan balaraban kauyen sai yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam menene kuma hamim wato yake cewa ma na'rifuha wato ma na'rifuhu fi lisanina ba mu san wannan yaran wato a harshen mu ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa badau asma'i wa fatihu sura ai farkon suna ne sannan kuma mabudun wato surori ne to amma dai malamai sun yi maganganu akan ingancin wannan hadisin wallahu ta'ala alam Allah ya ce gafirin zambi Ubangiji shine mai gafarta zunubi wato ga mu'minai wa qabilut taubi shine kuma mai karban tuba wato ga dai mu'minan in suka yi laifi shadidul iqabi shine kuma mai tsananin damka ga kafirai wato shine mushaddidihi shine yana da tsananin gaba wato danka in ya dake wato kafirin da ya mutu babu imani zai taul Allah Ubangiji mabucin ni'ima ne shine wato zil inami mabucin ni'ima ne wato kuma alwasi mai alwaciya Allah ya siffanta kansa da wannan siffa alal dawamini suka ce kullum Ubangiji shine wato mabucin ni'imtawa wannan siffofi da Allah madaukakin sarki ya siffanta kansa da shi siffofi ne wadanda suke da gwamnatin siffofi amma abinda zamu lura a nan zamu ga wato rahamar Ubangiji da tausayin Ubangiji shi ya fara kawowa kafin ya kawo wato tsananin ukubarsa yace gafirin zambi Allah mai gafarta zunubi ne yace qabilut taubi mai karban tuba ne sai yace shadidul iqabi idan mutum yayi zunubi ya kuma ki tuba ya jarumtaka to ya sani fa Allah fa shadidul iqabi ne mai tsananin azaba ne duk da haka kuma zai taul Allah ma abocin yalwan ni'ima ne koda kana saba masa Allah zai maka ni'ima domin ita ni'ima ta duniya Allah ya sake ta ne kurin a wato bayin sa a bayin sa ya sake ta ne ni'imar duniya a duk wanda ya halatta ya ci gajiyarta gurgurdan yadda Allah ya yanka masa ita saboda haka babu ma'auni na jin dadin ni'imar duniya wajen imani ko rashin imani yawa imani ko rashin imani ba ma'auni ne da yake sa a duniya Allah kuma ya rawata maka ba a Allah ya rawata arzikin duniya ne wato kurin a bayin sa gurgurdan yadda ya ga dama shi yasa ma tun mutun yana cikin mahaifiyarsa a lokacin da aka busa masa ransa za a rubuta masa arzikin sa gaba daya kaga bai ma zo duniyar ba balle a ce wannan yafi sallah yafi azumi yafi sadaka yafi taimako a tun ma bai zo duniyar ba tun yana cikin mahaifiyarsa wata huru za a rubuta masa Allah zai aika mala'iku a rubuta masa ajalin sa arzikin sa makomar sa zai rayu shaki ko zai rubuta arziki haka za a rubuta masa sannan kuma idan ya zo duniya duk abin da Allah ya yanka masa na arzikin sa nan kafin ya mutu sai ya cinye shi bai ya barin leftover bai ya barin saura saboda haka kuma ba za a wato sannan kuma ba zai ci kuma fiye da arzikin nasa ba yawa iya arzikin sa ne shi yasa za ka ga lokacin mutum bai mutu ba amma in abincin ya kare da an ka masa abinci sai ya kada kansa saboda cin abincin ya kare yawa duk inda za ka yi da dadin abinci ba zai ci ba saboda haka za ka idan nama sa ne cin nama ne ya kare yana kwanci sai ci a shi bai san nama na a neman masa kunu to yanzu kunun ne bai kare ba shi ma kunun dan da ya kare ya kawo sai ci a bari shi a bashi ruwa to ran da ruwan ma ya kare shan ruwan ma ya kare ko drip aka sa masa sai ya kumbura a sa ya kumbura dole za a ci a cire saboda mi saboda abincin sa ya riga ya kare shi yasa Allah sai siffanta wato kansa da zai tsau shine ma abucin wato shine ma abucin ni'imtawa wato malaiki cewa huwa mawsufun ala dawami wa'annan sifofi Allah shi ya mallake su bi wato adawame bi kullum min hadhihi sifati wato ga kowane sifa zaka jingina wa ubangiji akan wannan la ilaha illallah la ilaha illahu babu sarki abin bautawa da gaskiya wato sai Allah ilahil masiru makoma zuwa gare shi take mayujadilullah
fi الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد
نعم وبنجي yace ma yajadul fi ayatil la su kafirai wato ba komai suke wato musu a cikin wannan alqur'anin ba ba kowa yake musu da ayoyin Allah shine alqur'ani ba illal ladina kafaru sai wadanda suka yi kafirci fala yagruka taqallubuhum fil bilad anta ma wasu a cikin garuruwa wato fala yagruka ya rasul kar ya bude ka kar ya dame ka wai Allah ya ba su lafiya a kafirai Allah ya ba su mulki Allah ya ba su kudi ya ba su nisan kwana ya ba su ilaye iyalai ya ba su fada'aji ya ba su masu tsaron su duk wannan Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kar ya dame ka yawa Allah yake cewa wato wannan damar da muka ba su ai mata'un qalilu wani dan jin dadi ne dan kadan lokacin karewarsa kuma yazo ba ma wanda zai sansan da zai kare saboda haka Allah yake cewa fala ya garuka takalibun fil biladi jujjuya wasu a cikin duniya wato lil ma'ashi saboda wato Allah yana ba su abubuwan rayuwa salimina wai sun zauna lafiya to wannan kare da me ka fa inna aqibatuhum nar karshen su ne wato wuta za su shiga na'am
kazzabat qablahum qawmu nuhin wallaha zaabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhudhu wa jadalu bil badili lihinu bihi al haqa fa akhadtuhum fa kayfa kana iqad
Allah yake cewa kadzabar qawluhum qaumun nuhin ai ka hun mutanen makka su kare ta kai ya rasulullahi ai mutanen annabi nuhu ma sun kare ta shi wal ahzab sannan jama'a da yawa sun kare ta annabawansu runduna runduna sun kare ta annabawansu adawa sun kare ta annabin su samudawa sun kare ta annabin su wagairihi ma da wasun su jama'a da yawa Allah ya yi aiko musu manzanni kuma sun kare ta manzannin saboda haka kafin mutananka su ƙaryata ka waɗansu alƙariya min ba'dihim wanda suka zo a bayan su suma wato sun ƙaryata annabawansu har ma waɗancan al'umman da suka wuce din Allah ya ce wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakuluhu har ma sun yi guri su kashe annabawansu ai akwai wanda su kashe annabawan ba an kashe annabi Yahaya an kashe annabi Zakariya ai al'ummai da yawa bayan ma ko annabi Nuhu alaihi salam shi ma za su yi masa dukan mutuwa sai tsammanin ya mutu a sa yara su jaye su je su jefar da shi ya ji sanyin daidai kuma ya farfado gobe ma ya zo ya ce ya ku mutane ku bauta wa Allah shi kadai a sake masa irin wannan dukan haka ya rayuwa cikin su shi yasa Allah yake ba annabi salam hakuri wato malamai suka ce wannan tasliya ne Allah yake ba manzon Allah dan ya lallashe shi ya sani ba shi ne kadai wanda aka taba aikowa aka karyata shi ba abun yana damunsa shi da aka haife shi a gaban su suka san shi suka san asalinsa suka kuma da kansu sun yarda shi amincacce ne gaskiya ne amma zo ga musu magana kuma su ce ƙarya to wannan yana damunsa saboda haka Allah ya bashi hakuri yake ce masa kazzabar qablahum qaum nuh ai kafin mutanen makka ma mutanen annabi nuhu sun karyata annabin su wal ahzab wato runduna kamar adawa saboda mutanen annabi lut ashabul aika da sauransu duk sun karyata annabawan su min ba'din sun zo bayan su Allah ya ce har wa'ancan al'umman ma wa hammar kullu ummatin bi rasulihim kowace al'umma takan yi wani yunkuri wato dan ta kashe annabinta da aka zuhu dan su kama su kashe wajadilu bil batili suna jayayya da ƙarya liyadhidu bihil haqqa dan su gusar da gaskiya da wannan ƙaryar Allah ya ce fa kastuhum amma haka nan nake dankan su fa kaifa kana iqabi yaya ka samu labarin dankata inna danki al ƙarya ba ta kwacewa saboda haka Allah ya ce masa ya hakuri wato su ma mutanen makan ba su gagara Allah ba Allah dai ya bar su ne saboda wato wata manufa haka zalika
haqqat kalimatu rabbika ala allazina kafaru annahum ashabun nar
Allah ya ce wa kadhalika hakan nan dai haqqat kalimatu rabbika kalmar ubangijinka wato ta tabbata wace ce kalmar ubangiji rantsuwar da Allah ya sai ya cika wutar jahannama da mutane da aljanu shine la'amla anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'ina wannan rantsuwar da Allah yayi Allah ya ce wato wa kadhalika hakan nan haqqat kalimatu rabbika kalmar ubangijinka wato take tabbata tana tabbata ala allazina kafaru akan wadanda suka yi kafirci annahum ashabun nari Allah ya ce tabbas wato su yan wuta ne wannan kalma kuma ta tabbata kan yan wuta na'am
allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lillazina tabu wattaba'u sabila wa qihim adhabal jahim
Allah yake cewa alladhina yahmiluna al'arsha waɗanda suke ɗauke da al'arshin Allah wa man hawlahu da waɗanda suke kewaye da al'arshin din yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi wato da girmama ubangijin su bana mulabisina lilhamdi suna cuduwa da yawa tasbihi wa yaquluna sa'ata subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim wa yu'minuna bihi suna masu wato imani da Allah mala'ikun da suke ɗauke da al'arshi wanda suke kewaye da al'arshi aka ce sunan su karibiyuna ne sune sadatul mala'ika shugabannin mala'iku malam Wahab yake cewa inna haulal arshi sab'ina alfa saffin minal mala'ika a kewaye da al'arshin ubangiji akwai sahu 70,000 na mala'iku saffun khalfa saffin sahu a bayan sahu ya tsufuna bil arshi dukkan suna dawafin al'arshin ubangiji ya qabilu haula'i wa yadbiru haula wa'annan su fuskanto wa'annan kuma su fuskanto wannan su je wannan su dawo yukabiru fariqun wa yuhallilu fariqun wannan suna Allahu akbar Allahu akbar wasu kuma suna la ilaha illallah la ilaha illallah haka duk suke wa min wara'i haula'i malam yace a bayan wa'annan safu 70,000 na mala'ikun akwai sabuna alfan saffin kiyami akwai sahu har yanzu na mala'iku 70,000 a tsaye aidihim ila anaqin hannayensu yana zuwa ga wuyayensu wazi'ina laha ala awatikim sun shimfida hannayensu akan kafanunsu fa idza sami'u takbira in sun ji kabbarar waɗancan mala'ikun wato suka kuma ji hailalan waɗancan mala'ikun
wato rafa'u aswatuhum su sai su daga murya fa qalu sai su ce subhanaka allahumma wa bihamdik ma a'azabuka wa ajluk anta allahu la ilaha ghayruk wa lakal kulluhum ilayka raji'un wa min to sai su sai su wannan sarkake ubangiji wato za su ce tsarkiya tabbata gare ka ubangiji da godiyarka wato mamakin girmanka da ya girmama wato da girmama ma'ana wato girmanka da girmanka ubangiji kai ne Allah da babu wani ubangijin bauta koma bayanka dukkan halitta masu komawa zuwa gare ka ne malam yace wa min wara'i haqulai mi atu safi min almalaika bayan wa'annan 70 kuma yace akwai wato sahu na mala'iku wato sahu 100 kad waza ulyumna ala al-yusra sun dauki hannun su na dama sun dora akan hannun hasana hagun laysa minhu ahadun illa yusabbihu bi tasbihi la yusabbihu al-akhar kowa yana tasbihi kowa in yi tasbihi to tasbihin da zai yi din ko ba da wannan tasbihin zai yi ba wato suna nan suna tabauta wa ubangiji a cikin sararin samaniya yake to amma baina jinahai ahadum wato 300 amin tsakanin fiffiken daya da daya saboda girman mala'ika ya kai tafiyan shekara 300 wabayar shahamat uzni ahaduma ila atike albamia tsakanin wato kunnan daya da tsakanin wato kunnan daya kai tafiyan shekara 400 to wayannan mala'iku suna tasbihi suna kuma godiya ga Allah ya zo hadisi manzon Allah ya ce anna hamalatul arshi masu daukan arshi yakunu ne yawmal qiyamati samaniya rana alqiyama mala'iku ne guda 8 arba'atu minhum yaquluna mala'iku huru suna cewa subhanaka allahumma bihamdik lakal hamdu ala ilmika wa hilmik su kuma hudun suna cewa subhanaka allahumma bihamdik lakal hamdu ala afawika ba da qudratik to wayannan haka suke tasbihi su kuma mala'ikun da suke dauke da al'ashin ubangiji aka ce tasbihin nan wato shine samun saukin su inda za su yi jinkirin tasbihin to al'ashin ubangijin kuma zai dankare su amma suna yawan tasbihin suna jin sauki rike wato al'arshin ubangiji suna tasbihin wato suna jin rashin nauyin wato al'arshin ubangiji da za su yi wato jinkiri wajen saurin yin tasbihin to wato al'arshin kuma wato zai dankar wuyansu to haka suke Allah ta'ala yake cewa alladhina yahmiluna al'arsha lalle ka sani masu daukan al'arshin ubangiji wa man hawlahu da wadanda suke gefan al'arshin wato yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi da godiya ga ubangijin su wa yu'minuna bihi suna masu imani da ubangijin su wato yusaddiquna bihadaniyati suna gaskata kadaitakar Allah wa yastaghfiruna har ma suna nema magafara malil ladzina amanu wadanda suka yi imani suna nema mu'minai a cikin kasa gafara suna cewa rabbana ubangijin mu wasita kulli shay'in rahmatan wa ilma wato iliminka da jin kanka tausayinka ya yalwaci komi ma'ana wasi ya rahamtaka kullashi tausayinka ya yalwaci komi wa ilmika haka na iliminka shi ma wasi ya kullashi ya yalwaci komi saboda haka Allah faghfir lil ladina tabu ka gafarta ma duk waɗanda suka tuba ga barin yin shirka wattaba'u sabilaka suka bi hanyarka ta addinin musulunci waqihim azabal jahimi Allah kuma ka kiyaye su shiga cikin azabar wuta ربنا أبنجهم
وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تجد السيئات يومئذ فغير أنت ذلك هو الفوز العظيم
kana tsayawa kace ka karatu je ka aika
innal ladina kafaru yunaduna la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum idh tud'auna ila al-iman fatakun qalu rabbana amatana sayyi wa ahyaytana sanajini fa atarabna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil
na'am ubangiji yake cewa wato alladhina yahmiluna al-asha ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم sai suka saki addu'a suka ce rabbana ubangijinmu wa adkilhum jannati adin ka sanya su aljanna wato aljanna gurin zama allati wa'atahum wanda kai musu alƙawari in sun yi imani sun yi aiki mai kyau in suka zo lahira zaka saka su a cikin gidan aljanna to Allah ka saka musu wannan alƙawarin wato ka sanya su aljanna allati wa'atahum wanda kai musu alƙawari wa man salaha min abaihi wato hakana wadanda suka yi aiki mai kyau ma'ana suka mutu da imani daga cikin iyayensu yana daga cikin cikakkiyar ni'ima da za a yi wa dan aljanna shine a kai shi aljanna da mahaifinsa da mahaifiyarsa da kakarsa ko kakanninsa maza da kakanninsa mata da yayayensa da jikokinsa wannan ita ce cikakkiyar ni'ima wato wanda za a yi wa dan aljanna to idan aka kai dan aljanna aljanna sai ya duba sai bai ga mahaifinsa ba zai ce ina mahaifina ce ai bai yi aiki ba yana gidan wuta to dan aljanna zai ce ya Allah aiki na ya dauke nasa Allah sai ya ce to inda ya mutu da imani koda ya mutu yana sabo yana gidan wuta dan zai cece shi in ya shiga aljanna in ya waiwaya bai ga iyayensa ba zai ce ina su kamar yadda aka ce kananan yara idan sun mutu in an ɗebe su ranar lahira za a kai su aljanna in zai ce ba su ga ba sai an kawo musu iyayensu saboda haka sai a kawo musu iyayensu wannan shine an cika musu wato kwalin cikin su wannan ceto na kananan yara ceto ne tabbatacce shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda Allah ya karbe ran iyayensa wato kanana guda biyu za su zama masa shamaki har gidan aljanna sai wani ya ce har daya rasulullahi sai ya ce har daya saboda haka idan yaro karami ya rasu akan bashi ceto na iyayensa shine ubangiji yake ce mana wayannan mala'iku da suke dauke da alarshin ubangiji har suna rokawa mu'minai da suka shiga gidan aljanna Allah ya rizkar da su har da iyayensu har da zuriyarsu shine suke cewa wato adkilhum jannati Allah ka shiga wa adkilhum jannati Allah ka shigar da su aljanna allati wa'atahum wanda kai musu alƙawari wa man salaha min abaihim da wanda ya mutu da imani yasa suka ce salaha ba a ce wa abaihim ba wa man salaha wato min abaihim da wanda ya kyautata aiki shine wato ya mutu da imani wato daga cikin iyayensu wa zuwajihim da wato da matekunsu matarka wato ko kuma mace da mijinta wa zuriyatihim da ko zuriyarsu innaka antal azizul hakim kai ubangiji al azizu mabuwayi ne babu abin da zai gagare ka al hakimu wato gwani ne mai hikima wato cikin aikinka malam yake cewa da Allah ya ce wa man salaha min abaihim dinnan ai bi amma ta ala gairi kufuri indai uban ko matar ko zuriyar wato ya zama ba su mutu akan kafirci ba amma in mutum ya mutu akan kafirci to nan ko baya samun ceto dan wannan ita ce ka'ida duk wanda kaga an ceta to sai ahlul kiblati sai mai sallah sai mutumin da ya mutu wato ya yarda da la ilaha illallah amma duk wanda ya mutu da shirka wannan kan baya shiga cikin ceto sannan yake cewa fi yadul kulli fi al fatrati wal junun mutanen da aka haife su da hauka suka rayu mahaukata suka mutu mahaukata su ma suna shiga aljanna sannan sai malai yake cewa akwai wayanda suke ashabul fatara wadanda ba aiko musu annabi ba to su Allah yakan musu uzuri su ba tunda yana fada yana cewa ubangijinka bai kasance yana harkar da alƙarya ba har sai ya aiko mata mai gargadi to in ba aiko mai wa'azi ba to ba yake hanzarin mutane suna da dama su ai su ma ja anamin bashirin wala nazirin yawa amma idan mai gargadi ya zo to nan kuma an yake wato hanzarin mutane to shine malai yake cewa wato hadisi ya zo daga annabi sai yake cewa idza dakala almu'minul janna idan mu'min ya shiga aljanna kala zai ce aina abi ina babana aina ummi ina mahaifiyata aina waladi ina dana aina zaujati ina matana wato fa kalu sai a ce masa ai innahum lam ya'malu amalak ai su basu irin aikin da kai ba saboda haka shi yasa basu ga gidan aljanna ba fa kulu sai ce inni kuntu a'malu li walahum to ni yanzu na mana aikin da ni da su gaba daya fa yuqalu an kilo sai Allah ya ce to ku debo masa yan uwan iyayen nasu ku zama masu a gidan aljanna fa tama bi ahli wato fa idza tama bi ali fil janna idan dan aljanna ya hadu da iyalansa ga farqun sa ga asalin sa asali shine iyaye ga iyayenka ga iyayen iyayenka ga farqunka iyayenka da jikokinka malai ce kana akamal wato lisarurihi walizatihi wannan shi yafi kamala a farin cikin mutum amma ce kai kana cikin farin ciki kana gidan aljanna ce mahaifin kai na gidan wuta kaga ma ai farin cikin ai keke ai aguntun farin ciki ne to amma kuma in Allah ya kaddara mahaifin kafiri ya mutu wato to Allah sai ya fitar maka wannan soyayyar a ranka domin shi dan aljanna duk abin da yake na ɓaci din tashin hankali Allah na cire masa shi yasa ce wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin duk wani damuwa da shi garan dan aljanna sai a cire masa shi yasa in Allah ya jarrabe dan aljanna mahaifin sai mutu kafiri to sai a cire masa tunanin mahaifin ma a ransa wato sai zama kamar Annabi Isa wato wanda ma ba shi ma da mahaifin balle tunanin sa shine Ubangiji yake cewa wato sai wayannan mala'iku suka ci gaba da addu'a a mu'minai suka ce waqihimu sayyiati Allah kuma ka kiyaye su wato azabar wuta wa man taqi sayyiati yawma idh duk wanda ka kiyaye shi shiga azabar wuta a ranar lahira faqad rahimtahu haqiqa wannan kaji kansa Ubangiji suka ce wazalika lalle Allah ya kiyaye mutum shiga azabar wuta huwal fawzul azim wato wannan lalle wato rabauta ce wanda yake mai girma Allah ya ce innal ladina kafaru kasan su kafirai wato yunadauna za su rika kira wato yunaha za a kira yesu yunadauna za a kira yesu ta fuskar mala'iku wato a lokacin suna cikin fishi wato a cikin gidan wuta za a kira yesu a ce na maqatullahi akbaru min maqatikum anfusakum ayyau fushin da kuke da tashin hankali da kuke da damuwa to fushin da Allah yake da ku yau ya fi wanda ku kuke da kanku fushin da kuke da kanku a yau a gidan wuta to fushin da Allah yake da ku ya zarci wannan Allah ya ce iz tud'auna ila al-iman fatakfuruna domin kun manta ne a gidan duniya an kira ku zo ku yi imani ku yi aiki mai kyau fatakfurun amma sai kuka wato kuka kafirci wato sai kuka kafirci saboda haka abin da kuka yau shi yake samu ku wato qalu za su ce rabbana ka karanta qalu za su ce rabbana ubangijinmu amatta nasnatayn mu dai mun san ka kashe mu sau biyu suka ce wai imata tai ne mutuwa biyu shine wa ka kashe mu sau biyu wa hayaita nasnatayn kuma ka laya mu sau biyu suka ce ihya ataini wato laya wa biyu shine da suna dugon mani kamar a mace kenan Allah sai ya laya dugon mani nan ya mai da shi wato dan adam to wannan kaga rayuwa ɗaya kenan sanan da yazo rayuwa a duniya sai kuma aka kashe shi to kaga mutuwa biyu ga wancan na dugon mani ga wannan mutuwa kuma sannan kuma sai aka raya su raya wa tashin alkiyama shine suke cewa Allah ka kashe musu biyu wato ka raya musu biyu ko shine suka ce to yau kan ya ubangiji fa tarafna bi zunubina mun yadda mun yi laifi Allah mun mika wuya yau mun yi furici da zunubin mu wato mun yi furici sun yi furici da kafircin da suka yi kenan yau shine bi kufrina bil ba'si kafirce wa tashin alkiyama nan da muka ce ba wani tashin alkiyama ba wani kaza kaza wa mai hulukuna illa daha duk wanda ya mutu kurin za a haife shi a wani gida ne ya sake rayuwa can ma in ya mutu za a haife shi a wani gida ne ya sake rayuwa babu abin da zai kare rayuwar dan adam sai kurin shudewar zamani haka suka faɗa suka ce wa mai hulukuna illa daha babu abin da zai kare rayuwar mu sai shudewar zamani kurin a ce zamani in ka tsufa a wannan gidan adam ba aka in ka tashi a je a haife ka fulkatuwa can ma ka rayu ka tsufa ka mutu a je a haife ka azare can ma ka rayu haka suka ce babu abin da zai kare rayuwar dan adam sai jujuyawar zamani to amma da suka tsinci kansu a lahira suka ce Allah yau kan mun yadda ka kashe mu sau biyu ka raya mu sau biyu fa tarabna bi zunubina yau mun yi itirafi mun yadda yau da wato kafircin mu da muka yi amma muna roƙon alfurma fa hal ila khuruj min sabil da a samu wata dama ne Allah ayi mana alfurma mu koma duniya mu gyara imanin mu mu aiki mai kyau za su roki wannan alfurma za su ce wa Allah fa hal ila khurujin shin akwai wata dama ta fita daga gidan mutan nan warju ila dunya mu koma duniya wato da ni tsirar bana dan mu bi ubangijinmu me za a samu wata hanya ne za a samu wata dama ne Allah sai ya ce zalikum
zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu wal hukmu lillahi al-'aliyyil kabir
malan yake cewa sai Allah ya ce zalikum wannan azaba dai da kowa gani kuna cikin ta dalilin ta bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum a duniya in an ce Allah daya kafartum sai ku kafirci ku ce aj'alal alihata ilahan wahidan ya za a yi duk allolin nan guda 360 da suke dakin gidan dakin dakin kaban nan a ce duk a rushe su a maida Allah wai guda daya ya za a yi aj'alal alihata ilahan wahidan a ce duk alloli an hade su a maida Allah guda daya sai ce wannan magana ba za ta yi ba to sai Allah ya ce to wannan abin da kuka yi a duniya da abin da kuke fara a duniya shi ya jawo muku wannan azabar da kuke cikin ta a lahira Allah ya ce wato zalikum wannan azaba bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minuna amma in an ce maganar shirka ne maganar hada Allah da wani ne tu'minuna sai ku yadda in an ce ayi shirka sai ku yadda amma batun imani da gyara tauhidi nan kan kafartum sai ku kafirci wato sai ku gaskata shirka wato ku kareta kafirci Allah ya ce fal hukum lillahi na na a su kareta wa in yushrik bihi tu'minuna in an ce ayi shirka da Allah sai ku yadda shine ma'ana in za ayi shirka da Allah kuna goye baya sai ku gaskata maganar ayi shirka idan kuma an ce a kareta Allah ayi tauhidi sai ku kareta ba kwa so ngane ko yawa wato in an zo da batun maganar gumaka sukan goyi baya da bisa dali shine wa in yushrik bihi tu'minuna in an zo ko maganar a kareta Allah abi alqur'ani abi annabi sallam nan kuma sai kaga kuma wato mutanen ba san su kafarto sai su kafirce shine yanzu su roki a mai da su duniya Allah kuma ya ga ya musu ai dadin ma a duniyar ma ba wasan ku akai ba ku tsinci kanku anan aikin da kuka aikata ne ya kawo ku nan to sai malam yace sai ubangiji yace far hukum hukuncin da ya dace da su wato wajen azabtar da su lillahi al-aliyyil kabir wato ya tabbata ga Allah al-aliyyi madaukaki al-kabir wanda yake wato mai girma sai malami suke magana akan wannan fadin Allah wai fal hukumul lahi al-aliyyil kabir wato suka ce wannan magana da ubangiji yake fada fal hukumul lahi hukunci duna Allah ne shiryuwar mutum da rashin shiryuwar mutum a hannun Allah yake yace idza alimtum annal khalqa fariqani jama'a guda biyu ne ko a duniya ko a lahira jama'a kashi biyu ne mu'mine ne da kafirai ko a duniya mu'mine ne da kafirai don shi kafirci duk milla ɗaya ne manzon Allah ya ce al-kufru millatun wahida kafirci addinin su ɗaya ne duka duk inda kafirci ne to dukkan su ɗaya ne imani shine kurin daban da mai bautar rana da mai bautar wata da mai bautar dandalo da mai bautar aljani da mai bautar mutum da mai bautar kowa duk wanda mai bautar gunki duk hada su duk tafiyar su ɗaya ne a gurin musulmi dukkan su kafire ne yawa mai kadaita Allah shine kurin a gefe saboda haka duk wa'annan ka hada su shi yasa malai ya ce a duniya ma jama'a kala biyu ne a lahira ma jama'a kala biyu ne yace saboda haka fala ta'taridu babu wani rikici anan fa innal hukuma lillahi hukunci na Allah ne ma'ana alqada'u bi anna ha'ula'il janna wa ha'ula'il nar shi yasa Allah yace fal hukumu lillahi hukuncin na Allah ne kowa inda Allah ya ajiye shi shi ya dace da sakamakon sa mu'minai sune suka dace da aljanna kamar da kafirai kuma su suka dace da gidan wuta mun gane ko saboda haka sai ki tuwawa lillahi wahdahu hukuncin na Allah ne shi kadai al-mawsufu wanda ake siffanta shi bi kaunihi wato da kasantuwarsa yuriyana ayatahu ya nuna mana ayoyinsa fa ya'tabiru biha man yasha'u fa yahdi sai Allah ya ga dama aitukun kalura da ayata sa sannan kai imani da ita idan Allah bai ga dama bai toshe wa mutum basira ya toshe wa mutum basira ba zai ma kalla ayar ba balle imani da ayar saboda haka shi yasa yake cewa shi yake shiriyarwa wanda duk ya shirya ba mai batar da shi shi kuma yake batarwa wanda duk ya batar babu wanda zai shirye da shi ba wanda yake shiryewa babu wanda zai batar da shi sannan kuma wanda ya batar babu wanda zai shirye da shi saboda haka idan Allah ya shirye da mutum to shikenan sai ya buda masa basirar sa duk inda ya ga gaskiya karba zai yi duk inda ya ga gaskiya karbanta zai yi in kuma Allah ya batar da bawa to bawa sai basirar sa ta toshe ko ya ga gaskiyar ba zai karbe ta ba saboda haka ƙaryata ta ma zai yi saboda haka don me dan ya gaskata wancan wato kudiran da ta hau kansa aka ce manzo Allah yake cewa idza arada Allahu infaza amrihi in Allah ya niyya zai saukar da lamarin sa hayya alahu sababu sai ta da dalili saboda haka in ka ga mutum yana kafirci ya ji wa'azi amma ya doge akan kafirci to la'alla in ba mutuwa ne ba ba a dabe masa kauna amma in ya mutu to wancan ya gaskata wancan abin da Allah ya rubuta masa ne to ran da aka halice shi cewa dan wuta ne in kuma kaga ya zo yana kafiri wani sai ya kusan mutuwa ma sai kuma ga Allah ya buda masa gizinsa sai ya musulunta nawa ne suka musulunta suna da shekaru kusan 100 a rayi kaga duk wannan aikin da suka yi an shafe shi to kuma haka Allah yake abin sa wani musuluncin sai zo a tun yana cikin mahaifiyarsa wani kuma sai ya zo yana raye tsakiyar rayuwarsa wani kuma sai a ƙarshen rayuwar in dai an rubuta shi musulmi ne to dole kuma zai mutu da musulunci amma an rubuta kafiri ne to ko ya zo a musulunci sai ya juya ya koma aikin kafirci to shi ne Ubangiji yake cewa fal hukumu lillahi duk hukunci dai na Allah ne wato al-ali madaukaki akan halittarsa al-kabir mai girma والذي يريكم آياته
هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب
وبنجي يتي باتو هو الذي يريكم آياته الله دي شيني يكي نونا مكو آيو ينسسوني هجوجي ودن سكي تبتد كده تكسا سكي تبتد شو الله شيشي كده shi ya halicci komai shi ya halicci kowa kuma shi yake gudanar da duk abin da ya halitta wa yanzil lakum minas sama'i rizqan Allah dai har yanzu shi ya saukar muku daga sama wato arziki shine na ruwan sama wanda a dalilin sa ake samun arziki wa ma ya tazakkaru amma dai abin da yake abin sani shine ba kowa yake daukan wa'azi ba illa man yunibu sai mutumin da yake kauce mai shirka yake koma zuwa ga Allah ita shirka tun da muka fara karatun nan Ubangiji yana jan kunnan mu akan shirka akan shirka mutum ya guji shirka babu abin da zaka yi kai fada da Allah take irin hala shi da abokin tarayya kuma mutane da yawa an kira shirkan nan hankalinsu yakan tafi kan bautar gunki sai mai bautar gunki ba mai bautar gunki bane duk wanda ya dauki haƙƙin Allah ya bawa dan adam to wannan shirka ne akwai haƙoƙi da suka ke na Allah ne akwai haƙoƙi da suke na dan adam ne to duk haƙƙin Allah a Allah ake bayarwa rukun wani wanda ba Allah ba wajen neman sa ya maka aikin da Allah ne kurin me yi to wannan ka rike shi abokin shirka ne saboda haka dole mutane su hatara ko da ababin neman magani ko da ababin mu'amala dole ka san menene haƙƙin Allah menene haƙƙin bawan Allah saboda haka shi yasa Allah ya yi magana da iyaye da Allah yake cewa a girmama iyaye a girmama iyaye a girmama iyaye amma sai yake cewa dan adam din da aka ce ya girmama iyayen nasa Allah ya ce wa in jahadaka in iyayen suka karfafe ka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun akan kai shirka da ni cikin abin da baka da ilimi Allah ya ce fala tudiu maka kai musu biyayya kar kai musu biyayya ba a yi wa iyaye biyayya in dai biyayya za ta kai a saba wa Allah in dai biyayya za ta kai a saba wa mahalicci saboda haka akwai boda biyayya da za a yi wa iyaye akwai boda in suka ce kai abin da yake saban Allah ne nan kam wato babu ji ba biyayya amma in ba saban Allah bane iyaye suka yi maka umunni to nan kuma saba umunni su kuma saba umunnin Allah ne yawa cikin duk abin da za su maka umunni in dai bai saba umunnin Allah ba ko da ya saba abin da kake so to in dai bai saba umunnin Allah ba bai keta haddin shari'a ba to yi musu biyayya kuma wannan wajibi ne saba musu kuma wannan saba wa Allah ne to shine Allah yake cewa wa ma yatadhakkaru illa man yunibu lalle ba masu daukan wa'azi sai mutanen da suke wato komawa gabarin yin shirka suke koma zuwa ga Allah fadullah
fadullah mukhlisina lahuddina walau kariha lakafirun
Allah ya ce fadullah saboda aka kubauta wa Allah shi kadai mukhlisina lahuddina kuna masu tsarkake addini zuwa gare shi walau kariha lakafirun ko da kafirai su sun ki to kudin ku yi ko da kafirai sun ki zarkake Allah to kudin ku zarkake shi rashiyud
darajati zul arash yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi yunzira yawma talaq yawmahum barizun
na'am
la yakfi ala llahi minhum shay
na'am
liman almulku liyawm lillahi alwahid alqahhi
ubangiji yace rafiwud darajati wato ubangiji shine Allah azimu sifati Allah wanda yake da girman siffa duk siffofin Allah cikakku ne kuma dukkan su tsarkaka ne siffofin Allah dukkan su cikakku ne kuma dukkan su tsarkaka ne Allah ya ce rafi'u darajati ubangiji shi yake da azimu sifati siffofi manya manya ko kuma rafi'u darajatul mu'minina in kace rafi'u darajati shine in kace me daukaka daraja to ta mu'mini kenan me daukaka daraja ta mu'mini ko kuma madaukakin daraja wanda siffofin sa wato cikakku ne kuma dukkan su tsarkaka ne in kace rafi'u darajati Allah shi ke daukaka darajar mu'mini shine kai shi gidan aljanna Allah ya ce zuwa arshi ubangiji shine ma'abucin al'arshi mahalicin al'arshi mamallakin al'arshi yulqir ruha Allah shi yake jefa rayuwa min amrihi na umurninsa wato yulqir ruha shi yake wato jefa wahayi min amrihi daga lamarinsa ala man yasha'u ga wanda ya ga dama min ibadihi daga cikin bayinsa wato Allah shi yake yin wahayi ala man yasha'u min amrihi na umurninsa ayi kaza bari kaza ayi kaza bari kaza wannan shine umurnin Allah Allah shi yake wahayi ya bada umurni ala man yasha'u ga wanda ya ga dama min ibadihi daga cikin bayinsa saboda me Allah ya ce liyunzira yawmat talaqi dan ya gargadi mutane yawmat talaqi ranar gamuwa a gargadi mutane ranar alkiyama ranar da bawa zai hadu da ubangijinsa ranar da mai neman haƙi zai hadu da wanda haƙin yake kansa ranan da Allah madaukakin sarki yake cewa yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ranan da mutum zai gudu ya bar dan uwansa zai gudu ya bar ubansa zai gudu ya bar uwarsa zai gudu ya bar matarsa zai gudu ya bar ƴaƴansa saboda me yace li kullim ri'in min yawma idhin sha'anu yughnihi saboda kowa ranan burwayarsa ta ishe shi kowa burwayar da yake ciki a ranar lahira ta ishe shi bai bukatar kuma damuwar wani shi yasa zai gudu kar ubansa ya ce ai da haƙina akan dana bai min biyayya ba Allah dauki laifina a jibga masa ko a dauko nasa mai kyan a bani to gudu yake na kuya kar su hadu da ubansa kar uwa ta ce Allah bai min biyayya da ya dace min ba ala komin haƙina a cikin kayansa mai kyau a bani in ba mu da ibina wa laifin a jibga masa ko kuma ya gudu ya bar ƴaƴansa to shi yasa Allah ya ce ubangiji yakan yi wahayi wa manzanninsa waɗanda ya zaɓa ya naɗa su dan su zo su gargadi mutane wato ranar gamuwa ita ce wato ranar lahira shine yake cewa wato liyun zira yawmat talaqi dan su gargadi dan gane da wato ranar gamuwa wato shine wato ranar da rundunar sama za ta sauko rundunar ƙasa za ta zo duk za a zo a hau shi da yawmat talaqi ga mutum ga aljan ga mala'ika, ga dabbobi, ga kowa, ga komi da komi a filin alkiyama ana tsaye. Shine yawmat talaqi, ranar da kowa babu wanda ya koya. Allah ma zai bada nasu, zai ce ya ma'ashar jinni wal ins, ya huta da mutane da aljanu. In istata'tum an tanfuzu min aqdari samawati wal ard, duk wanda yake yana da damar da zai gudu ta sama ko ta ƙasa, to fanfuzu ya gudu. Duk wanda yake yana da dama da zai kuya, to ya kuya. To kaga wannan ita ce asalin ranar gamuwa, shine malaka yake cewa ita ce yawmal qiyama li talaqi ahli sama'i wal ard, domin mutanen halittun sama da na ƙasa za su haɗu. Wal abid wal ma'bud, ranar za a haɗu da mai bauta da wanda aka bautawa. Wal zalim wal mazlum, ranar da wanda aka zalunta yana nan, mai zaluncin ma yana nan. Duk rana ce, shi yasa Allah ce mata talaqi, ranar da za a haɗu kowa yana gurin. Allah ya ce wannan rana yawmahum barizuna, ranar da kowa zai fito a cikin kaburbura, duk mutane za su fito a cikin kaburburansu. Allah ya ce la yakfa ala llahi minhu shay, ranar ku babu abin da zai ɓuya wa Allah, komi zai yi waje, komi zai yi waje, ba abin da zai ɓuya wa Allah. Allah zai ce liman almulkul yawm, to yau mulki na wane ne, sarauta ta wane ne? Wato ya kuluhu ta'ala, Allah zai faɗi wannan magana, wajibuhu, kuma zai amsa wa kansa, wajibu nafsuhu, kuma zai amsa wa kansa da kansa, domin tashin hankalin da mutane suke ciki babu wanda zai iya daga kai ma balle ya amsa abin da Allah ya fara. Allah zai ce liman almulkul yawm, yau mulki na wane ne, yau waye mai mallaka, yau waye wanda yake sarki? Allah zai ba wa kansa amsa da kansa, zai ce lillahi alwahidul qahhar, yau sarauta ta Allah ne alwahid makadaici alqahhar, wanda yake wato mai rinjaye. Malamai suka ce wannan alhikimatu fi takasis dalika alyawm, wai hikima da Allah ya ce a wannan rana ta alkiyama la yakfa Allah minhu shay, babu wani a cikin wato minhum, a cikin bayin Allah, wanda zai koya wa Allah. Malamai suka ce ma anna Allah la yafa alayhi shay'un fi sa'il ayyam, ai a kowace rana ma ba wanda sai koya wa Allah kan, ko a kowace rana ma ba wanda sai koya wa Allah. To amma me yasa Allah ya ce a ranar lahira, wannan rana la yafa Allah minhum shay, ba wanda sai koya wa Allah? Sai malam yake cewa dalili su mutane sun saba a gidan duniya, wato ya tawahamu fi duniya, suna kamar wani in ka dan shiga daki ka dan ja ka rufe kana ga a duniya ka buya. Suka ce to wannan zai dauki mutane kamar za su buya, kamar in ka dan shiga daki ka buya, ko ka rufe a mayafi ka buya, ko ka dan shiga wani lungu za ka ce ka buya. To kada wannan irin buyan duniya ya sa ya dauki hankalin mutane su yi tsammanin wai a lahira ma akwai irin wannan gurin buyan. Annahum idza tataru fil hidani, masalan cewa wai in sun suturtu ta hanyar shiga wani lungu ko shiga bayan wani gini, wai za su goya la yarahumu Allah, ba zai gansu ba. To a wannan rana wato ba za su, babu wannan, domin ai ba ma ginin a gurin, ba ma gini a gurin. Shi yasa Allah sai ya ce wannan rana ta alkiyama la yakfa ala llahi minhum shay'un, babu wani abu daga gare su wanda zai koya wa Allah. Suka ce wato Allah madaukakin sai yake cewa liman yanulku yau, suka ce hadha hikayatu lima yaqau min as-su'ali wal jawab hina idh, wannan Allah ya bada labari ne, hikaya akai, ai ranar bata zo ba tukun, amma sai Allah ya ce yau mulki na wane ne, bai ce za mu ce mulki na wane ne ba, balle mai sauraro yayi tunanin a gaba ne za a fada. A Allah ce wai liman almulkul yau, yau mulki na wane ne? Malamai suka ce wai saboda cikar ikon Allah da wayarsa, ai yana ganin kamar wannan ranar ma ta zo ta, shi yasa yayi maganar kamar abin ya faru, kamar abin ya faru. Aka gina shi a fi'ili wanda yake madi, aka gina shi a past tense, sigar magana na abin da ya riga ya wuce, kamar abin ya riga ya zo. Allah zai ce liman almulku yau, yau sarauta na waye? Suka ce wa huwa kalamun musta'anifun waqi'un fi jawabi su'al muqaddam, wato suka ce waɗansu malaman tafsirin wannan ai sabuwar magana ne, bata jone da maganar baya, da Allah ya ce la yakfa Allah minhum shay'un, ba wani abu na wani mutum da zai koya wa Allah a ranar alkiyama. to aka ce wannan sabuwar magana ne limanil mulkul yau to masu wannan tafsiri suka ce wai zaka kaddara tambaya ne kamar mai tambaya zai ce da Allah zai ce ba wani abin da zai buya wa Allah a wannan ranar alkiyama din to za a ce to kuma me zai faru kamar mai tambaya ce to kuma me za a ce a wannan ranar me zai faru sai a ce Allah zai ce limanil mulkul yau yau sarauta na wane ne wadansu malaman tafsirin suka ce Allah madaukakin sarki zai wannan tambayar ne ba kowa ya fito a kabari bayan kowa ya fito wato a cikin kabarin sa bayan kowa ya fito a kabari Allah in yi wannan tambayar suka ce sai an shekara 40 Allah bai bada amsa ba sannan bayan shekara 40 Allah kuma sai ba wa kansa amsa da kansa yace lillahi alwahidul qahhar yau wato mulki na Allah ne wanda yake makadeci wanda yake kuma wato mai rinjaye malam yake cewa an rawaito hadisi cewa ranar alkiyama za a tara mutane akan kasa guda daya mai fili farakal kamar misalin azufa kasar da lam ya asallahu alaiha ba taba saban Allah akan ta ba sai Umar munadi yunadi sai Allah ya sa mai shela sai ya shela sai ya ce limanil mulkul yau yau mulki na wane ne wato aka ce sai mu'mine da kafire kuma sai su ce lillahi alwahidul qahhar ai mulkin na Allah ne makareci mai rinjaye a wannan tafsirin suka ce mu'mine da kafire kowa zai yadda rannan mulki na Allah ne haka za a amsa fa yaqulul mu'minuna hadha jawabun sururun wa taladudun mu'mine sai su ce a tunda yau mai mulkin nan Allah ne shi kadai shine kuma mai rinjaye to ashe mu yau mun huta saboda ai mu shi muka bi ai mu fatin mu yau ita ce tai nasara kenan saboda haka domin a duniya shi muka kareta shi muka bauta masa umurninsa muka bi haninsa muka bari to yau kuma tunda shine mai fara'a ji to yau ai muka mun huta mu'mine sai su ce wannan rana ce ta farin ciki wato rana ce ta murna kafire kuma wato sai su kuma wato su shake da bakin ciki wato da jin haushi da kuma wato tsoro saboda ne saboda ai sun san yau mai rinjayen mai mulkin yau din shi suka sabawa mun gane ko suka sabawa yauwa kamar yan siyasa ne guda biyu yan takara guda biyu da suka yi takara akan siyasa biyu kowa suka fafata to wanda duk siyasar sa ta ci nasara ai ranar yana cikin farin ciki saboda za a yi gwamnati da su wanda kuma suka fadi suna cikin bakin ciki to haka mu'minai idan da mu'minai da kafirai suka yi tambaya a ranar lahira suka ce limanin mulku yau yau waye sarki waye shugaba wa za a bi sai ka ji wanda ka bauta masa shine sarki yau shine shugaba a kasan kai ma kakarka ta yanke saka yauwa sama amma sabanin wanda shi kuma kafirce masa yayi a duniya ya saba masa yayi kibin umurnin sa to ranan shi kuma ya san wato ranan kuma ya shiga akunsa ko shine ubangiji yake cewa wato yawma tujza kullu nafsin bima kasabat
yawma tujza kullu nafsin bima kasabat na zulmal yawm inna allaha sari'ul hisab
ubangiji yake cewa al yawma a wannan rana ta alkiyama tujza kullu nafsin bima kasabat za a sakanta ma kowace rai aikin da ta aikata kullun Allah na gaya mana za a sakanta mutum abin da ya aikata to kaga idan mutum yana sauraron wannan da kunnan basira ya kamata ya tuba wa Allah ya kamata mutum kada ya yaudaru da aikin sa wato ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda me in Allah ya rufa maka asiri Allah ya ce maka tun baka je lahira ba to mummunan aikin ka ba za a yi maka sakayya akan sa ba Allah ya shafe to amma fa ka sake kai sake ka tafi da shiddi lahira to mutum zai yi ba waya zaki Allah yake cewa al yawma a wannan rana tujza kullu nafsin bima kasabat Allah yake sakanta ma kowace rai ran kowane dan adam bima kasabat abinda ta aikata Allah yake la zulmal yawma a yau ba muzalici ba wanda bai yi aikin mai aikin zunubi ba za a rubuta masa babu kuma wanda ya yi aikin lada wanda za a cire masa ladansa saboda haka yau babu zalunci wato yake cewa inna la sari'ul hisabi, Allah mai gaggawar hisabi ne. Malamai suka ce Allah zai yi hisabi wa dukkan halitta a yan awannin da ba su wuce, wato awannin hantsi ba, bai wuce kamar a ce daga safiya zuwa karfe 11:12 na rana ba. Amma suka ce mumini shi zai ga wannan, amma kafiri shi kan zai ga wuni daya, wato kamar shekara 50 ne. Allah ce wa'adhum yawmal azifa,
wa'adhum yawmal azifati izil qulubu ladanaha nadhiri kadhibin
lizalimin
min habibin wa la shabi'in yuta.
Na'am.
Ya'lamu ka'inata al-ayni wa ma tukhfi as-sudur.
Ubangiji yace
wallazina tad'una min dunihi la yaquluna bi shay'in inna Allaha huwa as-sami'ul basir.
Ubangiji yace, Allah yace wa anzirhum yawmal azifa, ka gargade su wato ranar alkiyama ita ce ranar turmutsutsu, ranar matsitsi, ranar turmutsutsu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in an zo taron alkiyama, Ubangiji zai tara dukkan halitta. In an tara su halittar dan adam, sai a kewaye su da dabbobi, sai a kewaye su da aljanu, sai a kewaye da mala'ikun sama ta daya, sai a kewaye da mala'ikun sama ta biyu, sai a kewaye da mala'ikun sama ta uku, har mala'ikun sama ta bakwai. Saboda haka sahu-sahun mala'iku da suka kewaye dan adam da aljani da dabbobi sahu bakwai ne. To wannan rana ita ce aka ce ranar turmutsutsu, ranar da za a matsu dan adam zai yi gumi. Manzon Allah ya ce dan adam, za ka ga dan adam zai yi gumi gwargwadon aikinsa mai kyau, shi ne gwargwadon kubutarsa daga gumi. Gwargwadon mummunan aikinsa shi ne gwargwadon yawan guminsa. Za ka ga wani guminsa, manzon Allah ya ce zai zo masa har idan kafarsa, wani guminsa zai zo masa har iya gwiwarsa, wani guminsa zai zo har kunkumi, wani guminsa har kafada, wani guminsa ya shanye shi ma yana ninkaya a cikin guminsa a filin alkiyama. Saboda za a jawo rana za ta zo kan kusa da kan mutane. Manzon Allah ya ce yuta bi shamsi bi kadar almili, za a zo da rana gwargwadon mil. Mil din nan malamai suka ce na masafa, manzon Allah yake nufi na nisa kamar mil daya, ko kuma mil na masayin tozali, dan masayin tozali nan sunansa mil. Wai tsakanin kanta, tsakanin ranar da kan mutane, kamar tafiyar mil ɗaya, kilomita ɗaya da kaɗan, ko kuma tsakaninta da kayuwan mutane bai wuce masayin tozali ba. Manzon Allah ya ce kwakwalen mutane za su riga ta farfasa, mutane za su yi ta yin gumi. To a nan ne wato gumin mutum zai na masa linzami. Gwargwadon riƙonka da addini da bin Allah shi ne gwargwadon kukutarka daga wannan tashin hankalin. Domin ita ma ranar za ta zo, ita ma za ta zo ta fuskanci hisabi ne, filin hisabi ne. Allah ya ce la zulma al-yawm, a ranar nan babu zalunci, kowa za a yi masa hisabi da abin da ya aikata. To shi ne manzon Allah ya ce, Ubangiji ya ce wa anzirhum yawmal azifa, tuna musu gargaɗe su ranar turmutsutsu, ranar matsatsi. Shi ne Allah ya ce a wannan rana izul qulubu ladal hanajira kazimina, a wannan rana izul qulubu, ka san zukatan dan adam, wato tartashi khaufan, za su hankalin mutum zai tashi, hankalin mutum zai dugunzuma, wato ransa sai ya tafi har makogaro saboda tsabar tashin hankali. Wato kazimina, mutum yana cikin tashin hankali, wato yana mai hadi ya fushi. Amma malamai suka ce wannan azaba duk kafire ne, amma su ma mu'minan suna cikin tashin hankali a wannan rana. Sai da su tashin hankalinsu na wani ɗan lokaci ne wanda Allah ya kubutar da su, wato daga nan kuma za su kubuta. Saboda haka Allah ya ce ka sani izul qulubu ladal hanajira, wato zukata za su taso sama har makogaro kazimina, suna masu haɗe wato fushi da ɓacin rai. Allah ya ce malil zalimina min halim, a wannan rana azzalimai ba su da wato abokanan soyayya. Duk wani kafiri ba shi da hamim, masoyi wanda zai taimaka masa ya rage masa damuwa a wannan rana. Allah yake cewa malil zalimina hamimin, kafirai ba su da masoyi, wala shafi'in yuta'u, ko kuma wato wani mai ceto wato yuta wanda wato zai cece su. Saboda haka rana ce wadda take wato kowa ta kansa yake yi. Malaiki ce la mafhuma li wasfi iz la shafi alahum aslan famalana min shafi. Allah yake a wannan rana wato ba su da mai ceto. Sai malaiki ce to ai wannan jumla kamar ba ta da mafhumi, domin ai su dama kafiri in ya riga ya mutu to a kwata-kwata dama ba shi da mai ceto. Ai su ma sun fada, sun fada wato cewa wato ba mai ceton su, su ma sun fada da bakunan su, ai suna cewa wato ba mai ceton su malana mai shafi'i na ko, suna cewa kaiton su wato ba su da mai ceto. Wato aka ce kai da za a sami mai ceton ma to ba za a bai ceton ba. Shine wa law shafa'u fardan, da a wajen kaddarawa ma wani zai zo ya ce zai cece su, to lam yakbalu ba za a karbi ceton nasa ba. A wannan rana Allah ya ce ya alamu ka innatal a'yun, Allah ya san satar gani da dan adam zai yi, kuma tukufi sudur, da abin da kirjin mutum wato ya koyi shine bi musalakati han nazara ila al muharram, in mutum ya kalli abin da Allah ya haramta to Allah yana kallon sa, kada ya tsammani zai tsere wa Allah. Allah ya hana ka kallon abin da ya haramta ka kalla, to ko da satar gani kai kar kai tsammanin Allah bai gani ba. Allah ya ce Allah ya san satar gani da dan adam zai, shine ake cewa ha'incin ido. Allah ya san ha'incin ido wa ma tukufi sudur, da abin da kirjin mutum ya koyi. Alheri ka boye a ranka kana nufin mutane da shi, ko sharri da mugunta ka boye a ranka kana nufin mutane da shi, to Allah ya sani. Wallahu ya qadi bil haqi, Allah yana yin hukunci da gaskiya. Allah yana yin hukunci da gaskiya. Walladina yad'una min dunihi, amma su wato waɗanda ake bauta musu koma bayan Allah su ne gumaka. La yaqaduna bi shay'in, ba sa hukunta komai. To in ba sa hukunta komai fa kaifa yakununa shuraka Allah, me yasa za a rike su abokan bautar Allah, me yasa za a rike su abokan shirkar Allah a rika bauta musu. Allah ya ce inna Allah huwa samiu, ku sani ku bayi Allah shine mai jin maganganunku. Albasiru, Allah yana kallon abin da kuke aikatawa, kuma da shi zai sakanta muku ranar tashin alkiyama. Na'am, lokaci yayi, ta muna da lokaci je eh ko lokacin kiran sallah ya sanza da 50 ne ko a to shikenan muna da tambaya. To za mu tsaya nan insha Allah, abinda muka karanta daidai muka yi bayanin sa daidai, muna roƙo Allah ya karba mana ya bamu lada, abinda muka kuskure muna roƙo Allah madaukakin sarki ya gafarta mana.